Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum da fatan mun sami ku cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangwa FM, sai kuma wasu tashoshin na zangwa FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za iya jin matanar kizo a voahausa.com ko kuma sashafusa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fagi
tare da ni Amina Bahari Auna.
Masu sauraron mu, kamar da yadda muka yi ta sanar muku a ƴan makonnin da suka gabata, a duk ranar Laraba shirin yau da gobe zai magana ne akan batutuwan da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 28 ga watan Satumba na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan yajin aikin da malaman makarantar jami'o'i a Najeriya ke yi.
Muna tafi da ƙarin bayani
a cikin shirin namu na yau. Wakilin sashen Hausa ya gayyato mana masu ruwa da tsaki, inda suka yi mana cikakken bayani akan abin da ke tafi.
Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Mataimakin Director a Gwamnatin Tarayya Ahmad Ibrahim Law yace matasa ɗaliban jami'a, musamman ƴaƴan talakawa, ne ke shan wuya da samun koma baya a sanadiyar dogon yajin aikin malaman jami'ar. Malaman jami'ar dai a Najeriya na cikin wani zangon yajin aiki da ya shiga wata na 7, inda ɗalibai ke zauna a gida. Ga wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya da ƙarin bayani.
Ni sanda nake jami'a a ajin tutorial ba ma wuce mutum 20 zuwa 25. A lecture theater tsarin da ake yi na da ba ma wuce tsanani akai mutum 200. To yau a lecture theater ana samu sama da mutum 1000. Tutorial da nake fada ba ma wuce 20 zuwa 25, yau ana samu sama da mutum 50. To kaga duka hayaniya ne da yamutsu da abin. To wayan abubuwa ne da ya kyautu a dauki matakai a magance su. To bugu da ƙari, yanzu haka jami'o'i na gwamnati duk suna rufe akan malaman jami'a, suna yajin aiki yau kusan wata 6. To inda ana daukan matakan da suka kamata tun da fari, irin wayan abubuwan ba su faru ba. An sani wasu abubuwan da su ƴan kungiyan malaman jami'a suke nema. A gaskiya kowaye ya dubi yanayin sumi da tanadin kasan nan, da irin kudin shiga da kasan nan ke samu kowane wata. To akwai damuwa ko wuya ko wahala a ce za a iya share musu hawaye a lokaci guda, sai dai a tsara abi daki-daki a yi. To sannan kuma bugu da ƙari, su sun yi kusan wata 6 ba sa aiki, kuma suka ce a biya su albashin su na watannin da ba sa aiki. To kaga nan ma akwai abin nan, akwai rashin tunani, akwai rashin adalci. Kuma da farko gwamnati ta riga ta sanar da su, in fa ba ku yi aiki ba, ba za a biya ku. To sun zo ba su yi aiki ba, kuma sun ce sai a biya su. To kaga nan su fa malaman jami'a ne, su yake su tabbatar da matasa. To su kansu sun dauki wata ɗabi'a ko tafarki da ba adalci a cikin shi. To ina fa wanda suke ilmantarwa, su kuma ya za su dauka? Su din nan kuma yawancin su matasa ne. Don kowane aji ka ji a jami'a, an sani akwai wanda suka riga suka manyanta, amma su ne suka fi kankabin nan rashin rinjaye. A kowane aji ka ji da wuya ka samu mutum 10 da suka haye shekara 30 a cikin mu dauka a cikin mutum 50, da wuya ka samu mutum 10 da suka haye shekara 30. Sauran nan duka yan shekara 10 ne zuwa 20. to in ba an ba su tafarki mafi inganci ba ga rayuwar dan adam su din ma za su fito a su shigo jama'a su dauki ayyuka da wanta manufa daban wanda ba za ta amfani al'umma ba so yanayin da muka samu kanmu a arewa a gaskiya akwai damuwa damuwa kuma ba karama ba abin takeici shine akwai manya wayanda suka amfana daga ilimi bisa ga tsarin da shugabannin mu na farko suka yi shugabanni irin su Allah ji karai su sa Ahmadu Bello sarrauna Sokoto premier jihar Arewa tada su sa Abubakar Tafawa Balewa prime minister na farko na Nigeria akwai su da su da ministocin su so Allah ji karai Mahmud Ribadu ministan tsaro su Alhaji Isa Kaita ministan ilimi ga sunan dai su shi ma gwamnan arewa din tada Allah ji karai Sakashin Ibrahim mutanen nan sun zauna sun yi abubuwa tsakanin su da Allah sun yi adalci da rike jama'an su to wayanda suka amfana karkashin su yawancin su yau ba su damu da jama'a ba gidajen su kawai suka sani to wannan shi ya jawo mana babban illa yanzu haka ko asu din nan abinda yasa suka ci gaba da ta'a da zanga zangan su har wata shida ba abinda ya faru mutanen nan da nake maka magana duk ƴaƴan su ko jikokin su suna waje suna karatu sabili da sun bari makarantunmu na cikin gida sun zama na maragata alhali kuma a zamanin su wannan makarantun su suka yi har zuwa lokacin mu wayannan makarantun su muka yi to amma yanzu inda kana so danka yayi karatu ya ilmantu kuma ya gama karatun shi cikin kayyadajjen lokaci to sai dai a kai shi makaranta mai zaman kanta makarantar primary ne secondary ne jami'a ne duka sai dai ya je na masu zaman kansu na yan jarin hujja amma dai ta gwamnati ne to sai an samu tangarda
wanda kuma dalle shi mutum yana da makudin kudi aljihun sai iya daukar nauyi
yawa ko shekaran jiya yata ta zo ta sami tana cewa ita ta abin nan ta yi lissafi fa in aka ce za a biye wa asu din nan karatun da za ta yi na shekara biyar kila ba za ta samu gamawa ba sai bayan shekara takwas ko tara don haka tana roko inda hali akwai inda za a yi ta koma makaranta ta koma jami'a mai zaman kanshi sai na ce to ta yi googling ta samo min statistics ko a sashe yawwa na jami'o'in da za a iya shiga to da ta yi ta kawo min bayan awa guda bisa ga course da take yi abin nan architectural design muka ga kowane semester shine tsarin
zangon karatu
yawwa zangon karatu a tuition kawai a daya jami'an na farko da ta kawo za a biya naira miliyan 1,300,000 a semester daya sannan akwai kudin abin nan ne ake kiran shi hostel accommodation
wajen kwana
shi kuma kusan a kowane semester kusan naira 2,300
kamar hanyar gida
yawa da kuma wasu kanana abubuwa dai muka gani a kowane semester a wannan jami'an din dole sai an kashe sama da miliyan 2 jami'a na biyu da ta kawo wanda wai wa'annan su ne masu ƙananan kuɗi shi kuma muka samu tuition fee din shi naira miliyan ne da 600,000 kudin hostel din shi naira 400,000 da wani abu muka dubi sauran ƙananan abu da za a hada muka ga dai semester dole sai an kashe sama da miliyan 3 to faɗa min mutum nawa ne a Najeriya ta arewa za su iya ɗaukan wannan dawainiya na karatun 'ya'yansu a jami'o'i masu zaman kansu
sayan ku a sayar da abubuwan da ake da su a hannu a daunoyi ko a jira sai ranar da asu suka yanke hukuncin dawowa aiki
hakika kuma ne din na dubi kaina a matsayina na tsohon ma'aikacin gwamnatin tarayya da na kai ga har matsayin cikakken director kafin in retire kafin in bar aiki da kuma matsayina na yanzu na buga lissafi na ga inda ba wata kadara na musamman ubangiji ya buɗa min ba wannan ba zai yi ba a wajena sai na bata hakuri na ce musa wa Allah ido to da hawaye ta bar ni to ni a matsayina kenan ina wanda ba su kai ni ba kaga ko mafarkin wannan ba su yi ba to wannan yana cikin abubuwan da suka jawo mana illoli iri-iri mutane sun amfana ga tsarin magabata suka zo su kuma suka ajiye wannan tsarin suka sa son zukatansu a gaba saboda su sun riga sun samu abin da suka samu suna gani sun tsere sun haye kowa
amma ya an ce irin wannan mutum yayi tunani ya tsere din idan aka samu waɗanda kuma ba su tsere ba ƴaƴan waɗanda ba tsere ba za su bar waɗanda suka tsere su zauna lafiya ba
to masha Allah wannan yanzu ka tuna min shugabannin mu na farkon nan da na kira sun fada cewa in fa ba ilmantar da ƴaƴan talakawan nan ba to fa ku masu hannu da su ne ku sani ƴaƴan talakawan nan ba za su bar ƴaƴanku su samu sakar ba in lokacin ya zo to abinda muke fuskanta yau ke
don haka ya kamata gwamnati da asu su dage su sulhunta a koma karatun nan shine mafi alaƙa
farai kuwa dole su zauna sun sha zama amma fa dole su samu zama na musamman da kowa zai ture ainihin burin da ke gaban shi ya fuskanci Allah ya fuskanci abinda aka sani shine mai yiwuwa ba abinda ake so a yi ba don koyo zaka samu buri daban kuma abinda za a iya aiwatarwa daban so dole ne hukuma da su ƴan kungiyar asu su sake komawa teburin shawara teburin taro su zauna kowa ya cire son zuciya a cimma yarjejeniyar abinda za a iya yi akwai abin da ake cewa give and take su gwamnati su kawo kan teburi ga abinda karfinsu zai iya yi a hakikance ba ga zato ba ba ga asashe ba su kuma asu su rage burinsu su yarda cewa akwai fa hakkin matasan kasar nan wuyansu bisa ga tsarin mulkin kasar nan ko ma bisa ga shari'an addini ba addinin da ta yarda a shagaltar da matasa su rasa kan gado da za su zama illa wa al'umma ba addinin da yarda da wannan so mutane ma'abinan yan kungiyar asun nan su sani akwai hakkin matasan nan a kansu akwai hakkin kasa kuma a kansu kuma su din ma in ka bi yawancin su zaka samu suna cikin wa'anda suka amfana da tsarin magabata na da suka samu ilimi a kyauta ko a sawwake sannan su yanzu ba za su iya marawa gwamnati baya saboda matasa na yanzu su masu amfana daga wannan tsarin ilimin ba to wannan ina kira gare su da babban murya cewa akwai hakkin matasa na kansu dole ne su sassauta su taho matakin da gwamnati za ta iya dauka daki-daki don ba zai yi a rana daya ba in ka dubi yanayin abin da ke faruwa a kasan har yanzu mafi yawancin kudin shiga na gwamnatin tarayya daga cinikin danyar mai mun yarda ana cewa yanzu an shiga digital economy ministry na sadarwa da abin nan da ake kiransu Ras Center yanzu bisa ga kimiyya da aka samu na sadarwa kudade da masu kauri suna shigowa ta nan ma amma aka dubi kuma yawan jama'an kasan nan da irin kasafin kudin da gwamnatin tarayya ke yi na ministry zuwa ministry da processes har yanzu tafiyan da saura zangon yana da nisa har yanzu so kyautu yayi su rage buri su sassauto su zo matsayin da gwamnatin tarayya za ta iya musu wani abu haka kuma ita gwamnati ita ma ta kara nazari ta ga cewa alkawuran da ta dauka za ta iya bin su daki daki ta ba da abin da ake kira roadmap ko implementation plan ko abin da wasu za su ce timeline tsari daki daki daga lokaci kaza zuwa kaza za a iya yin abu kaza daga lokaci kaza zuwa kaza za a iya yin abu kaza kuma su asu ya kyautu lalle su sassauta su saurari gwamnati a cimma matsaya ba za a ci gaba da yadda ake nan ba don yanzu shekaran karatu kusan an rasa shekara guda ke shekaran karatun jami'a a tsarin da ake da shi na yanzu na semester system to wannan abin ya shafi rayuwar duk daliban da ke jami'a kada a mance in aka gama karatun nan aka zo shiga aiki neman aiki ko samun aiki daga ran da mutum ya fara aiki a tsarin da ake da shi yanzu da gwamnati ne da banki ne da ina ne in mutum ya kai shekara 35 to dole shi ba zai bar aiki compulsory or mandatory retirement age da ake faɗa sai kawai wayanda suka dauki fannin karantarwa su ne ana barin su su cika shekara 40 wancan din 35 na aiki ko kuma ka cika shekara 60 na haihuwa to dole za ka tafi wayannan na fannin karantarwa ko shekara 40 na aiki ko cika shekara 65 da haihuwa
an kara musu shekara 5
eh su an kara musu shekara 5 ko ta wani bangare to sai kuma fannin shari'a wayanda suka zama lawyoyi har suka kai ga zama masu shari'a to inda suna ma'aikatan shari'a ne su kuma an yarda musu su cika shekara 60 da haihuwa kafin su bar aiki to ba wannan fanni aka dauka ba jinkiri da aka samu na ƙara jami'an nan yana shafan yanayin shekarun aiki
60 na alƙalin nan ko
70
yawa ya ce kinke ce
okay na alƙalai 70 ne
yawa
nasu 70 ne to kaga ko su din duk shekaran da aka rasa cikin karatu ya rage shekarun da za a yi ana aiki za ke tu jama'a su yi la'akari da wannan kuma su asu sun san da haka
wato ka faɗi da yau da tsare take
a tsare take
in an ci nan za a iya asaran can
haka ya ke tu a sa hankali a fitar da son zuciya a ga cewa an cimma matsaya tsakanin gwamnati da su asu
amma na ƙarshe alhaji Ahmad Ibrahim Lau na san malamin nan za su ce gwamnati ce kamar ba ta da adalci ana ta zama ba ta cika alƙawari shi yasa
za su faɗi haka kuma suna da yancin su faɗi haka amma abu guda yadda na faɗa a baya in suka dubi hidiman da ke gaban gwamnatin tarayya da kuma yanayin kudin shigowa da ake da shi a yanzu gwamnati ba za ta iya share musu hawayensu farat daya ba dole sai an fito da tsari da za a bi daki daki kuma ita gwamnati ya kyamfi ta yi yunkuri ta yi rawan gani a ga cewa ai cikin abu kaza da suka tambaya an iya an musu kaza wanda duk mai hankalin ya ji hankalin shi zai dauka ni kiran da nake ke
an zo da kwarai da gaske Alhaji Ahmad Ibrahim Lau sai mun sake samun dama wata ranar insha Allah ma sake irin wannan zantawar mai amfani ba
to masha Allah
Yeah.
ta bangaren matasa a cikin malaman jami'ar Dr. Kabiru Dalladi Lawanti na jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria yace ba dan san cimma muradin da su kansu malaman ke yajin aikin ba
duk lokacin da aka tashi aka yi maganar jami'a da iyayen yara da daliban su sai su dauka wannan ai fada ce ta asu ba ma fadan su bane saboda haka dole ne su dawo su shiga taitayin su gane cewa wannan abin da ake ana yin shi ne saboda ceto jami'oyin nan saboda in aka bar gwamnati sai wannan abin da ake yi wannan yadda muke ganin jami'oyin nan za su koma kamar yadda muke ganin makarantun gwamnati na secondary da ainihin primary in kana so ka san yadda suke kai tattaki zuwa ainihin wata makaranta na gwamnati a duk inda yake a Najeriya ka je ko sai irin makaranta ce inda ta gwamnati ce secondary ce ko primary ka je ka ga yadda take sannan sai kai tunanin me zai faru in shugabannin ko kuma ainihin malaman jami'a suka tsara gwamnati suka tsara gwamnati ta cigaba da abin da take yi saboda ka ya kamata su dawo cikin hayyacin su gane cewa wannan abin da ake ana yin shi ne don ceto kasan nan lalacewar ilimi bala'i ne a cikin al'umma bala'i ne da kasa ga kasa sannan bala'i ne wanda ba san iya inda zai tsaya ba
Dr. Kabiru ku dai kun dauka su iyayen yara da dalibai ya kamata ya zama suna bangaren ku ne suna mara wa tafiya yadin aikin da kuke baya dan a samu sakamako da kace su zai amfana
eh wato ba wai ma wasu goya malaman jami'a baya ba kawai abinda ake nema shine su ba su shiga su sa muryar su a cikin ainihin fada wa gwamnati cewa tayi abin da ya kamata ta yi musamman game da ilimi in nace zan ka maka alƙaluma na ainihin abubuwan da ya kamata a ilimi da wanda ainihin wato a majalisar ɗinkin duniya ta ce da kungiyar UNESCO da sauransu sai mu kai gobe da safi muna wannan abin ne in ka duba abubuwan da ake yi abubuwan ne wanda ke sun saba da duk yaji ne da gwamnati ta sanya hannu na ainihin dokoki na duniya saboda haka ya kamata iyaye da ainihin ɗalibai su ainihin fito da muryar su ba wai a bar asu kawai kowane lokaci aka tashi sai dai mu mu je yajin aiki in an tashi magana kuma sai a ce mu ba mu da wani abu banda yajin aiki sannan babu wani ɗalibi ko iyayen ɗalibai da suke magana akan irin yajinoyi da gwamnati shiga da ainihin malaman jami'a saboda a inganta waɗannan jami'o'i sai in mun tashi za mu yaji aikin su fara cewa mu ba mu da wani hanya ta yajin aiki inda suna magana in an yi wannan abin a ce kowane bayan wata ɗaya a ce shin wancan abubuwa da muka yi da malaman jami'a din nan kan kun yi su ko ba ku yi su ba amma sai kowa ya yi shiru sai an fara yajin aiki sai a fara cewa su waɗannan malaman jami'a ba su da wata hanya na neman haƙƙinsu a wajen gwamnati su yajin aiki amma inda a ce su ma sun sa yawunsu a cikin wannan abin da ba kai wannan yajin aiki din ba
abinda mutane ma suka fi mamaki musamman ma ga gwamnatin nan ta shugaba Muhammadu Buhari ministan ilimi Adamu Adamu ya sha yin rubuce-rubuce da dadewa lokacin tun yana babban marubuci na hanyoyi da za a magance waɗannan abubuwa na asu kamar ya kware-kware da gaske wajen samar da maslaha to amma an yi mamaki kuma shi ma da ya zo ministan sai kuka yi wata tara ma kuna yajin aiki lokacin da zan iya cewa ya fi kowane lokaci zuwa tarihin ma yajin aikin da malaman jami'ar Najeriya suka yi.
Wato malam Nasiru ban sani ba sai dai watakila shi a tambayi ministan watakila akwai abin da ya shiga ya gani da mu ba mu gani ba amma dai ka san babu wanda zai yi magana game da ainihin wato abubuwan da ministan ya rubuta a baya irin kamar shi amma dai magana ta gaskiya shi ne malaman jami'a sun ma daina ma yarda da ainihin maganganun da suke a yanzu tsakani da Allah saboda duk mutum in dai dattijo ne kuma shugaba ne ka zauna da shi ba sau ɗaya ba sau biyu ba sau uku ba sau huɗu ba aka yi yarjejeniya ko da a ce wannan yarjejeniyan ba za ka iya aiwatar da ita a wannan lokacin ba ya kamata ka koma gare shi ka ce masa yarjejeniya da muka yi da ku na lokaci kaza a yanzu ba za mu aiwatarwa amma da Allah ku ba mu wani lokaci to ba sa yin wannan in ka ga sun dawo cikin hayyacin su sai lokacin da malaman jami'a suka ce za su kira jin aiki kaga mu gaskiya har yanzu da yawan muna mamakin irin abubuwan da suka same shi wato wasu abubuwan da gaskiya sai dai in shi ne zai amsa su ka san mu ba mu san me yake ransa ba ko ba mu san me ya samu a ainihin wato ainihin ma'aikatar da yake ainihin shugaban ta ba yanzu mu da a gatanmu ma an sa shi a wannan wurin ne saboda irin bayanai da ya rinka yi a baya na ainihin sanin matsalolin ilimi da yadda gawarar ya sa ka sani
Dr. Lawanti, wani lokaci ana ga malaman jami'a ko masu mara wa malaman jami'a bayana magana za ka ga a ce ko dokta ko farfesa a ce ga ɗan kuɗin da yake samu a wata ta kwatanta shi da wani sanata ko ɗan majalisar wakilai a nuna shi ga abin da yake samu. Kamar kuna nema ku yi gasa da 'yan siyasa ne wanda kuma 'yan siyasa bayawa takara suke su kashe kuɗi ko suna wakiltar jama'a ne misali
idan malamin jami'a yana samun a ce 1,500 zuwa miliyan 1 a wata sai a ce ai idan ɗan majalisa ana ba su miliyan 13 miliyan kaza sai a rika kwatanta matsayin malaman jami'a da yan siyasa me yasa kuke haka ne
Alhaji tun lokacin da aka kafa kungiyar malaman jami'a a shekarar 1978 har yau din nan ban taba ji a kungiyance malaman jami'a sun je sun kwatanta albashin su da na wani ba a kasan nan ba sa yi kuma ba su taba yi ba kuma ba za su yi ba daidai kun a malamai watakila a social media za su dinga maganganun irin cewa ana ba wa ɗan majalisa kaza ana ba malamin jami'a kaza amma kungiyar malamin jami'a ba ruwanta da wannan abinda kuke magana akai kawai shi ne inganta ainihin jami'a din nan wato tunanin kungiyar malamin jami'a kuma shi ne idan babu jami'o'i babu malamanta saboda dole ne a inganta jami'a in dai jami'a din a inganta take shi abinda malami yake so yana buƙatar ainihin kuɗaɗe wanda za a aiwatar da ainihin bincike wato duk lokacin da zai bincike za a samu wannan kuɗaɗen kuma kuɗaɗen ba aljihu suke sawa ba suna yin bincike ne wanda zai kawo ƙasa ci gaba in ba a samu wannan ba to kaga ƙasa ba ta samu ci gaba yanzu ina ga maka magana nan da muke da kai akwai mutanen da albashi suke sawa suna bincike saboda ainihin kawo ainihin ko dai maslaha ko kuma mafita ga wannan ƙasa din saboda haka ba wani malamin jami'a da yake kwatanta kansa da ainihin wato albashi a ɗan majalisa wannan in kasa gaba ɗayan ta tace malamin jami'a bai da muhimmanci dan majalisa ya fi shi muhimmanci ko dan siyasa ya fi shi muhimmanci wannan kasa ita ta ce ainihin wato kaman a ce cewa ita priority nata ba wai ilimi bane priority da shine ayi siyasa a je majalisa ayi fataka a kwada kuɗi ba za a gina makaranti ba ba za a gina hanyoyi ba amma da za a iya ɗaukan kuɗi a bawa ɗan siyasa saboda sujan siyasa ne sun kashe kuɗi.
Dokta ba ga irin ta yanzu ka ce a yi fataka dokta wace hujja ce take nuna mun da ake a majalisa fataka ne.
Ai ba ana kwatanta albashi bane ina kwatanta ainihin fataka da ake ne wannan kowane ɗan ƙasa yana faɗin cewa ana fataka a majalisa saboda an sha rigima game da ainihin me ake ce mashi budget nasu inda da 1999 har yau duk lokacin da aka yi kasafin kuɗi sai ka ji an yi rigima kan kasafin kuɗin ɗan majalisar tarayya ko ɗan majalisar dattawa saboda haka wannan ba wai in ka ga malamin jami'a na wannan magana yana magana ne a matsayinsa na ɗan Najeriya ba matsayinsa na malamin jami'a ba.
To shi kenan wato dai Dr. Kabiru Dalladi san wannan yajin aikin naku ba maganan wai kuɗi da kuke samu ko ingantaccen albashi bane kuna maganan kuɗi ne na gyara jami'a kawai ba maganan ingancin albashinku.
An yi magana ingancin albashi ai shi ne abin da ake kira 2009 negotiation ɗin ai akwai a ɓangaren negotiation ɗin akwai inda ake maganin cewa za a rinƙa reviewing albashin malaman jami'a yadda zai zo daidai da ainihin yadda ka fata samu kanta ciki. Yanzu kai kanka ka sani cewa in ka ɗauki 50,000 ka shiga da shi kasuwa sai ka yi da gaske ka sayi abincin da za ka ci a wata guda. To zai yi fama da ainihin tarbiyyar yara wanda za su zama shugabannin ƙasa bayan shekara huɗu ne ko kuma zai fama da ainihin ciyar da iyalin shi. Wannan kaga shi ne ainihin wato reality wanda duka mun san shi. Saboda haka kuma tun shekara ta 2009 nan ba a ƙara wa ainihin ma'aikacin jami'a albashi ko da na naira guda ba. In akwai gwamnatin da ta yi wannan kuma a fito da takardun a ce gashi nan kowace shekara an ƙara mana albashi daga kaza zuwa kaza. Tun daga shekara ta 2009 har yau. Saboda haka ba wai zancen wato a ce maka wai inganta jami'o'in ba. Akwai zancen inganta ainihin rayuwar su malaman jami'o'i din ma cikin wannan yarjejeni da aka yi din.
Dr. Kabiru Dalladi Lawanti na jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria mun gode kwarai da gaske.
Ni ma na gode kwarai da gaske Malam Nasiru.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta tana gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Julie Lazar Special da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC take sallama da ku a kasance lafiya.